إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjid Aisha a wannan unguwa ta Nuho Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna daren juma'a a yau muna ranar juma'a daren asabar wanda ya daidai ga 5 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 22 ga watan 5 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu Abasa wannan kuma shine darasin mu na 4 a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa falyanziril insanu ila ta'amihi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falyanziril insanu ila ta'amihi أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
الله ما دوكا تنسركي ينا تيوا فلينظر الإنسان إلى طعامه تو متن سيدوبا زوا كعبن تنسى الله يتي أنا صببنا الماء صبا الله يتي لليمو من زبور وعدك سما زبوا ثم شققنا الأرض شقا sannan muka tsaga ƙasa tsagawa fa ambatna fiha habban sai muka fitar da tsirrai daga cikinta wa inaban wa qadban muka fitar da inabi daga cikinta wa qadban da abin da yake ciyawa ne wa zaitunan wa nakhla Allah ya ce muka fitar da zaitun daga cikinta wa nakhlan da dabino wa hada'iqa ghulban Allah ce kuma da gonakai gulban wanda suke cike da itace wa fakihatan Allah ce da kayan marmari wa abban da kuma makiyaya Allah ce mata allakum wali an'amikum Allah ce mun yi wannan ne mata allakum saboda jin dadinku wali an'amikum da kuma jin dadin dabbobinku a wannan ayoyi kamar ƙarin bayani ne akan abinda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul Nazi'at cikin suratul Nazi'at Allah madaukakin sarki yayi bayanin cewa ya shinhuda sama ya shinhuda ƙasa ya samar da ruwa sannan ya samar da duwatsu sai Allah ya ce can ma mata allakum wali an'amikum saboda ni'ima da jin dadin ku da dabbobin ku to a cikin suratul Abasa kuma sai Allah madaukakin sarki yake bayyana mana ire-iren kayan marmari da abubuwa daban-daban wanda Allah ya samar da su ta ƙarƙashin ƙasa wanda Allah ya samar da su ne saboda amfanin shi mutum kuma Allah ya samar da wannan ne saboda amfanin dabba sai Allah madaukakin sarki yake cewa falyanzuril insanu ila ta'amihi Allah yake cewa to dan adam ya duba ya gani zuwa ga abincinsa da yake ci ya duba ya ga abincin da za ya ci kamun ya dauki loman nan ya sanya a bakinsa ya tuna wani mataki mataki ne Allah ya bi domin samar mushi da wannan abincin da yake ci a gabansa koda ko ya saye shi da kudi koda ko bai wahala ba wajen samun shi to ya duba ya ga wannan abincin takaka ne Allah madaukakin sarki ya samar da shi wani irin aiki ne wanda Allah ya kamu wannan abincin ya samu Allah ya safkar da ruwa daga sama sannan yamma kasa umarni ta tsaga domin ta sha ruwa sannan Allah madaukakin sarki yayi amfani da ruwan bayan sun shiga a kasa aka ba kasa umarni da ta fiddo tsirrai Allah ya ce dukkanin wannan dan adam kamun ya ƙarya ta cewa Allah ba zai tashi tashi ranar tashin alkiyama ba to ya duba akan abincinsa shi yasa Allah ya ce falyanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya duba ya ga zuwa abincinsa wanda yake ci to kanan Allah madaukakin sarki yana cewa falyanzur ya duba kalimar nazara idan ta zo alqur'ani mai girma tana zuwa ne da ma'anoni daban-daban kuma ma'anarta tana canzawa ne idan ta zo da fi'ili wanda take yin koko harafi wanda yake yin ta'addi da ita a wani sa'in Allah madaukakin sarki idan ya kawo kalimar nazara yana ta'addi ne da ila wani sa'in kuma idan Allah ya kawo kalimar nazara yana ta'addi ne da fi wani sa'in kuma idan Allah ya kawo kalimar nazara yana amfani da min wani sa'in kuma idan Allah madaukakin sarki ya kawo kalimar nazara yana yi mata ta'addi da lam to dukkanin yanayin saba wacce da harafin da yake mata ta'addi yanayin saba kuma ma'anar da take doka ma'ana ta farko ita ce ma'anar da ta zo anan Allah yana cewa falyanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya duba ya gani zuwa ga abincinsa kaga sai aka kawo kalimar nazara kuma sai aka yi mata ta'addi da ila to malamai na lugha suka ce idan aka yi mana nazara da ta'addi da ila ana nufin da shi mutum ya duba dubo na idanu kawai mutum ya diba abincinsa ya gani da idanunsa ba da zuciyarsa ba da hankalinsa ba saboda dubawa ta kasu kasusuwa daban-daban akwai dubawar da ta hankali ce akwai dubawar da ta ido ce akwai dubawar da kuma ta tunani ce to galiban ma nazara idan ta zo da ila Allah madaukakin sarki yana nufi da ita dan adam ya duba da idanunsa wanda Allah madaukakin sarki yayi masa sai ya kasance ta'addin nazara da ila dalala ce hissiya saboda idanu suna daga cikin al'umur al-hissiya kamar yadda malamai suka ambata a cikin suratul ghashiya Allah madaukakin sarki yana cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat Allah yana cewa shin dan mutum ko ko mutane ba za su duba ba zuwa ga raƙumi su ga ta yaya ne Allah madaukakin sarki ya inganta halittar wannan raƙumi to kaga anan ma sai Allah ya amfani da kalimar nazara kuma aka yi mata ta'addi da ila saboda a nuna cewa ganin da ake so mutum ya shine ya duba da ƙwayar idanunsa a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa unzuru ila thamarihi idha athmara wa yanai anan ma Allah madaukakin sarki ya kawo kalimar nazara sai ya yi mata ta'addi da ila saboda a nuna cewa ana so ne mutum ya duba da ƙwayar idanunsa amma kalimar nazara idan ta zo ta yi ta'addi da ila kuma ya kasance bayan ila din an samu abubuwa na cikin halittu wanda Allah madaukakin sarki ya halitta to wannan yana nufi ba cewa yana ɗaukan ma'ana biyu ne ma'ana ta farko shine a duba da idanu ma'ana ta biyu shine a duba kuma da hankali haka kalimar nazara idan ta zo a cikin alqur'ani mai girma wani sa'in Allah yana yi mata ta'addi da fi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay'in kaga nan Allah ya kawo kalimar nazara kuma sai yi mata ta'addi da fi to galiban ma idan aka yi ma nazara ta'addi da kalimar fi yana ɗaukan ma'ana guda biyu ne shine aqli wa ma'nawi mutum ya duba da hankalinsa da Allah madaukakin sarki yayi masa domin yayi tunane ya ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya aje a cikin kasa. A wata suran Allah yana cewa qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq. Kaga nan ma Allah ya amfani da kalimar nazara, sai aka yi mata ta'addi da harafi nafi, saboda Allah yana so ya ce mabayu su zanki tunane da hankalinsu a cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta. Haka kalimar nazara a wani sa'in idan ta zo alqur'ani mai girma ana yi mata ta'addi da lamu. To idan aka yi mata ta'addi da lamu shine ana nufin a dan jinkirta, kamar yadda Allah madaukakin sarki yana cewa wa yawma yaqulu almunafiquna yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nduruna naqtabisu min nurikum. Kaga nan sai Allah ya ta'addi da lamu lilladhina amanu nduruna, kalimar nazara sai aka mata ta'addi da lamu. To wannan shi kuma ana nufin da shi al-intizar wa taraqqub wa minhu al-muhla az-zamaniyya, ana nufin da shi kudan jinkirta mana zuwa wani lokaci domin mu samu mu yi amfani da ganin da Allah madaukakin sarki ya ba ku a gobara na tashin alkiyama. Koko hasken masu imani shine kafirai suke cewa su tsaya domin su ma su zaki ganin wannan hasken. To shine anan Allah madaukakin sarki yake cewa fal yanzuril insan, dan adam ya duba ya gani ila ta'amihi, zuwa ga abincinsa da Allah madaukakin sarki ya hore masa, sai ya duba ya ga wani irin jan aiki ne, wani irin kokari ne Allah madaukakin sarki yayi kamun wannan abincin ya samu. Allah madaukakin sarki a wata suran yana cewa qul ara'aytum afara'aytum ma tahrusuna, Allah ce wai kun ga abubuwan da kuke nomawa, a antum tazra'unahu am nahnu zari'una, Allah ce ku ne kuke noma shi ko ko dai mu ne muke noma shi da kanmu. To wannan kuma ni'ima ta fitar da kwaya, ni'ima ce wadda Allah madaukakin sarki yayi mabawa ita, amma galiban sai mu zanki tunanin kokarin mu ne, ko ko iya noma ne yasa muka samu abincin mai yawa, ko ko sanya taki ne tsadaddan taki yasa aka samu abincin mai yawa. To Allah yana cewa shine yake fitar da wannan abincin, ba takin ka bane yake fitar da shi, sannan ba irin ka bane yake fitar da shi, sannan kuma ba iya noman ka bane yake fitar da shi. Wannan duka yi ne na Allah madaukakin sarki. So nawa aka kashe kudin aka sa takin kuma abincin bai yawa ba, so nawa kuma aka samu ruwan wanda har sun ci gidaje kuma abincin bai wadata ba, so nawa kuma aka yi ruwan kadan wanda ana tunanin ma shibkar ba za ta ishe ta ba, kuma Allah madaukakin sarki ya sa a samu abinci wanda yake wadatacce ne. To wannan dukkanin shi ni'ima ne Allah madaukakin sarki yake yi. Haka koda ba lokacin damuna bane, mutum yayi noma lokacin rani sai kaga cewa Allah ya albarkaci abun an same shi ko ina ya wadata. Idan farm detector ne zaka ga ya wadata yayi sauki, kowa yana sai yana horewa. Idan mangwara ne zaka ga ana yawo da shi. To wannan dukkan yi ne na Allah, ba wai iya noman rani ne ba, ko ba wai yawan shibka wanda yake sa a samu abun ba. Allah yana cewa dan adam ya duba ya ga ni'imar da muka yi masa ta abincin da yake ci, ta abubuwan da yake amfani da su na kayan marmari, ita kuma ni'ima ta Ubangiji babu abun da yake kiyaye ta yake sa a ci gashi ta in ba godiya ga Allah madaukakin sarki ba. Idan aka samu abinci ya wadata, to wannan aiki ne na Allah, kada a jingina ma wani a ce su wane ne suka ba da taki, ko gwamnati ce ta raba taki shi yasa aka samu abinci, ko proje kaza ce ta zanki yawo ƙauyuka tana ba da taki. Allah ya ce a antum tazra'una hu am nahnu zari'una, su ne suke shiga cikin ƙasa su fitar da abincin, ko ko mu ne muke fitar da shi. Dan Allah madaukakin sarki ya gada ma sai ka sa irin abincin ya ke hitowa, wannan kuma bai sa tsadaddan takin ba, kuma abincin ya hito. To wannan dukkanin shi yi ne na Allah madaukakin sarki. Allah yana cewa wa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah ya ce to wannan ni'ima ta abinci da nayi muku ni'ima ce daga wajena, kuma na dauki alƙawari idan dai kun gode mini akan wannan ni'imai, to ni ma zan ƙara muku. Shi yasa idan Allah ya hore abinci sai aka yi banna aka saba ma Allah, sai Allah ya rike abincin. Idan kuma Allah madaukakin sarki ya hore abinci aka ci aka sha aka yi sadaka aka fidda zakka aka yi biyayya ga Allah madaukakin sarki, sai Allah ya tabbatar da wannan abincin. Idan kuma aka saba ma Allah, sai Allah ya rike kayansa, a yi odai ta ki shigowa a su ku sawo abincin ya ki wadata ku, amma idan aka gore ma Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da wannan a cikin mutane. Allah yana cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kaga Allah ya hore musu abinci cika kala kala, amma lokacin da suka kauda kai Allah ya ce fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. To a karkashin wannan babu abun da yake sa abinci ya wadata a cikin mutane in ba biyayya ba da godiya ga Allah madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afala akunu abdan shakura, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana gode ma ubangijinsa akan ni'imomi wanda Allah madaukakin sarki yayi masa a rayuwa, duk da cewa an gafarta masa abin da ya wuce da abin da zai yi a nan gaba na zinubi, amma manzo Allah bai kasance ba yana qiyamul layl har ƙafafuwansa suna kumburi. Aisha take tambaye shi cewa ya sauƙaƙa ma kanshi, shine manzo Allah yake cewa ni ai ina so in kasance bawa mai gode ma ubangiji, bawa mai yarda da cewa Allah madaukakin sarki ya shimfida masa ni'ima. To abinci da Allah madaukakin sarki ya ce mu duba a karkashin abincin da muke ci, mu samu mu lura mu ga cewa lalle ba karaman aiki bane kuma ba karaman ni'ima bace Allah madaukakin sarki yayi da har wannan abincin yake wadata a tsakanin mutane. To wannan ni'ima ce wanda dan adam ya kamata ya gode ma ubangijinsa akan wannan ni'imai. Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarijus Salikin yana cewa ash-shukru mabniyun ala khamsi qawa'id, yake cewa godiya tana tattaruwa ne akan abubuwa guda biyar. Abu na farko khudu'u ash-shakiri lil mashkuri, shine bawa ya kaskantar da kanshi ga ubangijin shi wanda ya shimfida masa wannan ni'imai, ubangijin sa wanda ya hore masa abinci, ya hore masa sama, ya hore masa ƙasa, ya hore masa duk ruwan da yake amfani da su da abubuwa da dama. To ya yarda cewa ya kaskantar da kanshi, bawa kuma yaya ne za ya kaskantar da kanshi a gaban Ubangiji, shine idan Allah ya umarce ka ka aikata, idan Allah ya hane ka ka hanu. Mutum ba zai ce yana kaskantar da kansa a gaban Ubangijinsa ba, alhali kuma za a karanta masa aya ya taka ko a karanta masa hadisi ya ce bai yarda ba, to wannan kamar yana girman kai ne da Ubangijinsa. Abu na biyu yake cewa wa hubbuhu lahu, kuma kaji cewa kana son Allah, kaji cewa kana kamna Allah, kaji cewa idan an gai sunan Allah jikinka yana rawa, saboda mahalicci ne wanda ya ma ni'imar da duk duniya babu wanda ya sai ma irin wannan ni'imai. Wa i'tirafuhu bi ni'matihi, kuma ka yarda cewa Allah madaukakin sarki shi ya ma wannan ni'imai. Kada ka danki jin cewa iya noma ne yasa kai kowa abinci a gari, kada ka danki cewa ka danki jin cewa zahin nema ne yasa ka samu abin da kowa bai samu ba. Idan arziki ne wani tinka mun a aiheka yake neman shi, amma har yanzu yana yawo saman belan shi, amma kai kuma da ka fara jiya gashi Allah ya hore ma kana hawan katuwan mota, to ka san kishin cewa wannan ba dubaran ka bane, wannan ba wayan ka bane, kuma wannan ba wai zahin nema ne ko iya neman kudi ba, shine i'tirafuhu bi ni'matihi, ka yarda cewa ni'iman da Allah madaukakin sarki yayi maka shine ya ga dama yayi ma ba da dubaran ka ba. Wassana'u alaihi biha, yace kuma bawa ya zanki garza ubangijinsa da wannan ni'imar da yayi masa, shine ka danki tuntuna ma mutane cewa Allah ya ma ni'ima. Idan ka zamna wurin mutanen ka amintaccu wanda ka yarda da su, ka danki gayin cewa Allah ya mini ni'ima kaza, Allah ya bani kaza na kudi, ko Allah ya mini ni'ima ta kaza, wa Allah yasta'milaha fima yakra, yake cewa abu na biyar shine da Allah madaukakin sarki ya shimfida ma ni'ima, kada ka yi amfani da wannan ni'imar domin ka saba ma ubangijinka, kada ka yi amfani da wannan ni'imai domin ka ƙetare alfarma. Allah ya baka dukiya, ba an baka dukiya bane ta ka ƙetare alfarma ta mutane, ba an baka dukiya bane saboda ka ƙetare alfarmar ɗiyan mutane, a Allah ya baka dukiya ne saboda ka bauta masa, kuma kada ka sanya ta a cikin abun da yake saban Allah ne. To wa'annan ayoyi da muka karanta suna koya mana abubuwa guda shida. Abu na farko shine wanda muka ambata shine bawa ya gode ma ubangijinsa akan ni'imar da Allah ya yi masa. Abu na biyu kuma Allah yana cewa falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla. Wannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki ya shinhuda na rayuwa. Allah ya sabkar da ruwa daga sama, ya fitar da tsirrai, an bude kasa lokacin da ruwan suka sabko, kasa ta tsotsa, ta shika ta fitar da abin da yake amfani ne. To dukkanin wannan yana daga cikin lura akan ayoyi na Allah madaukakin sarki. Mun shafa dan cewa mutun ya zamna ya danki tunane a cikin abubuwan da Allah ya halitta, wannan ibada ne. Kuma Allah yana rubuta ma bayu lada akan wannan a cikin suratu Ali Imran. Allah yana cewa ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bayan Allah nagari kullun suna tunjini akan abubuwan da Allah ya halitta, sai su ce ya ubangiji mu baka halicci wannan dan wasa ba, subhanaka faqina azaban nar, tsarki ya tabbata a gare ka ka kare mu daga azaban wuta. To bawa ya zan ki lura a cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta masa tun daga sama da ƙasa da abincin da kake ci da tsirrai da ciyawu, wannan dukkanin shi idan kana tunani a cikin wannan, to ibada ce wadda kake yi mai girma, ibada ce wadda Allah madaukakin sarki, ibada ce wadda Allah madaukakin sarki yana son bawa ya danki wannan. A lokacin da ka je gonarka lo mai yiwa lokacin da ka barta bata fitar da tsirrai ba, amma kwana biyu in ka dawo sai ka tardo ta tayi tsanwa ko ina, kuma za ka barta kwana biyu ba tare da ta hitar da abinci ba kwaya, kuma idan kwana biyu ya koma sai ka zo ka ga lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa wannan kwayar ta fito, kai ba a gaban ka take hitowa ba, sai dai ka zo ka gane ta kari ka iba ka je ka yi amfani. To idan bawa ya yi zamne yana tunanin irin wannan mulkin na Allah da irin wannan kudurar tasa, Allah madaukakin sarki yana rubuta masa lada akan wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abunda al-Imam al-Baihaqi ya kawo a cikin littafinsa Shu'abul Iman, yana cewa tafakkaru fi ala'illah, yana cewa mutane su zanki yin tunani a cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi musu. Kayi tunani a karan kanka kai yadda Allah ya halicce ka, kayi tunani a karan kan matarka yadda Allah ya halitta ma ita, kuma kayi abun da ka ga dama da ita, kuma babu wanda zai sarge ka, kuma Allah ba zai rubuta ma zinubi ba. Kayi amfani ka ga yadda a da ku biyu ne amma Allah madaukakin sarki ya sa kuka samu wani, da ku uku ne Allah ya sa kuka samu wasu, kuka kai ko hudu. To wannan dukkanin shi idan bawa yana tunani a cikin wannan, yana tunani ne na ibada, Allah madaukakin sarki yana rubuta masa lada. Manzo Allah yana cewa wala tafakkaru fillah, abinda ake so dan adam shine ka zanki tunani a cikin abubuwan da Allah ya ashe na rayuwa, amma kada ka zanki tunani a zatin Allah, ka zanki tunanin yaya yake, ya yadda daidaita akan al'arshi. To lokacin da ya halicci mala'iku yaya ya halicce su, kamun ya halicci mala'iku shi a ina yake, kamun ya halicci sama da ƙasa shi a ina yake. To ba a san bawa ya zanki irin wannan tunanin, wannan tunani ne wanda zai iya kai ka ga mahallaka, tunani ne wanda zai iya fidda mutum daga cikin musuluncinsa. Amma abinda ake so shine bawa ya zanki kallon abubuwa na rayuwa da Allah ya aje, sai ya ga cewa lalle wannan mulki ne na Allah, kuma wannan kamar yadda muka faɗa akwai lada mai yawa a ƙarƙashin wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha faɗa mana a cikin hadisai da dama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu la ilaha illallah tanfa'u qa'ilaha ma lam yastakbir. Manzo Allah yake cewa la ilaha illallah ba za ta kasance ba tana yi ma bawa amfani, ma lam yastakbir, matukar dai bai yi girman kai ba tare da ubangijinsa. Abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan, matukar bai yi girman kai ba a wajen halittu wanda Allah madaukakin sarki ya halitta masa domin ya duba ya ga cewa lalle tabbas Allah ya yi masa ni'ima. Amma ka huta a Wahabun Mamba Abun Munabbih a cikin littafinsa, a cikin abinda Abu Nu'aym ya kawo a cikin littafin Sahiliyatul Awliya, yake cewa ma tala at fikratu imri'in qattun illa fahima, yake cewa mutum ba zai ba ya zanki tunani mai tsawo akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta illa fahima, sai ya gane. Idan ka aje hankali da yawa a cikin abubuwan da Allah ya halitta, to zaka gane cewa kuma duk abin da ake faɗa na Alkur'ani gaskiya ne. yake cewa wa ma fahima illa alima, kuma mutum ba zai gane ba illa alima sai ya yi ilimi. Wa ma alima illa amila, kuma mutum ba zai yi ilimi ba illa amila sai ya kasance ya yi aiki saboda ubangijinsa. To abu na uku da waɗannan ayoyi suke koya mana shine mutum ya zan ki daidaitawa tsakanin rayuwarsa da rayuwar dabbar da take ƙarƙashinsa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa mata allakum wa li'an'amikum, dukkanin waɗannan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi na fitar da tsirrai da abinci da ciyawu da dabino da sauran abubuwan da ayoyin suka kumsa, sai Allah ya ce mata allakum wa li'an'amikum, mun yi wannan ne saboda da ku da dabbobinku. Wannan ayar ma tana koya mana mutum dole sai ya zanki daidaitawa ko yana kamantawa tsakanin rayuwar shi da tsakanin dabbar da shi da dabbar da shi yake kula da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay, Allah ya rubuta kyautatawa a cikin dukkanin komai. Abinda ake nufi anan, Allah ya shimfida ƙasa saboda kai ma ka more, kuma Allah ya fitar da abinci da ciyawa saboda kai ka ci naka, ita ma dabbar da Allah ya halitta ta ci nata. To duk mutumin da ya ashe wata dabba a gidansa, to ya kamata ya danki kula da wannan dabbai. Allah yana cewa wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun, ko su ma dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya ashe suna da haƙƙi a kanmu, shi ne mu danki ciyar da su. Ba za ka ɗar mai akuya ba kullum ka yi ta bata tsari, kuma alhali Allah ya hore ma abinda kana iya sai mata ciyawa. To Allah maɗaukakin sarki da ya shimfiɗa wannan rayuwar saboda mu ji daɗi, saboda kuma dabbobinmu su ji daɗi. Don haka idan a gidanka an ci abinci an ƙoshi, to magen gidanka shi ma kakka manta da shi. Idan an ci tuwon masara, shi tuwon masara zai masa wahala, ka ba da dala 30 ko dala 20 a sai mai wutsi yake yi, shi ma ya zamna ya ci, saboda kai ka aje shi a gida. Kuma Allah ya aje rayuwar ne saboda kowa ya ɗan walwala, kowa ya samu ya more, kowa ya samu ya ji daɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, manzo Allah yana cewa an gafarta ma wata mata saboda ta shayar da wani kare ruwa a gindin rijiya. Allah maɗaukakin sarki ya kauda kanshi, fa shakara Allahu laha fa ghafara laha, lokacin da ta bashi ruwa ya sha, shi sai ya gode ma Allah shi cewa Allah ya bashi ruwa, ya aiko wata mata ta bashi ruwa, sai ya gode. Da wannan godiyar tashi, shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya yi ƙoƙari, sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. To rayuwa haka ake so, mutum ya zanki dubawa akan abubuwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙarƙashin shi, da ‘ya’ya da ɗiya da dabbobi, duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya sa a ƙarƙashinka yake, to rayuwar sai ka zanki yi kana kamantawa. Allah ya ce mata allakum wa li'an'amikum, kai ma ka ji daɗi kuma dabba ka ta ji daɗi. Ka ganin sai Allah ya ce dabba, ba wai mutumin da yake ƙarƙashinka ba. Shi mutumin da yake ƙarƙashinka lazim ne ya ji daɗi in ka ji daɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa an taksuha idaktasaita, lokacin da ka sa tufafi tsadadde, to ita ma matarka da iyalinka su sa tufafi wanda yake tsadadde. Lokacin da ka ci abinci mai kyau, ka sha mai kyau, su ma ka yi ƙoƙarin cewa sun ci wannan abincin mai kyau, sun sha wannan abin wanda yake abu ne mai kyau. A Abdullahi ibn Umar, idan Allah ta ƙara tabbata a gare shi a cikin abinda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito mana, wata ran ya wuce da waɗansu yara sun ɗar mai tsuntsuwa suna halbinta suna jifarta, sai yake cewa la'anallahu man fa'ala hadha, yace da su Allah maɗaukakin sarki ya la'anci wanda ya yi wannan. To hatta dabba ba a so ka musguna mata ba da abinda ba haƙƙi ba ne, kuma ba a so ka ɗarme ta ba tare da kana kula da cinta ba da shanta kamar yadda ya kamata. Wannan yana daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki. Idan ka tausaya ma dabbarka ko wani mutum da yake ƙarƙashinka, kai ma Allah maɗaukakin sarki sai ya tausaya maka. Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarijus Salikin yana cewa ar-rahmatu bil haywan, yake cewa tausasa ma dabba min asbabir rahmatil ilahiyya, yana daga cikin abin da zai sa kai ma Allah maɗaukakin sarki ya tausaya maka, Allah yi maka rahama. Ko da jaki ne kake da shi, ba da ana ce masa jaki ba, ka ta ɗora masa abubuwan da bai iya ɗoka. idan shanuwa ce Allah madaukakin sarki ya baka ka sa ta a harkar gona ka zanki loda mata abin da kai ma ka san yayi yawa so nawa ne za a wuce da jaki ya durkushe ko so nawa ne za a wuce da dabba tsabar ta sha wahala sai dai a yanka ta daga nan to ba a so mutum ya zanki kwantata ma dabba saboda tana dabba ko saboda yana amfanuwa da ita a wajen harakokin shi na yau da gobe na rayuwa idan dabba ce wadda ake noma da ita to a tabbatar da cewa cikin abin da aka noma tana ci tana koshi kuma a tabbatar da cewa ba dora mata abin da yafi karfinta ba saboda tana dabba yana daga cikin abubuwan da wa'annan ayoyin suke koya mana kamar yadda muka ambata tun daga fadar Allah madaukakin sarki falyanzuril insanu ila ta'ami Allah ce dan adam ya duba ya gani zuwa ga abincinsa mun sabkar da ruwa daga sama sannan muka tsaga ƙasa ta fitar da tsirrai ta fitar da kayan marmari wanda dan adam yake bukata to wannan kuma abun da yake koya mana shine dan adam kai dan kishi da kansa cewa iya noman ne ko ku iya zahin nema ne yasa ya samu wannan arzikin Allah yana cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ya ce duk abun da ka samu na rayuwa na ni'ima to wannan daga Allah ne idan Allah ya ga dama ko a gidanku ku nawa ne amma Allah ya zabe ka ya baka wannan ba ana nuna cewa ba kai kowa ko wayanka ne ko iya zahin nema ne a Allah ya baka ne sai ya zira ma ido ya ga ya za kai Allah yana cewa la ta muddanna aynaka ila ma matta annabihi azwajan minhu Allah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka zanki mai da ganinka zuwa ga wani abubuwan jin dadi wanda muka rarraba shi a tsakanin mutane to bawa idan ya sama kansa cewa Allah shine yake badawa ga wanda ya ga dama to sai bawa ya samu salama idan kaga cewa wani ya hau mota kai baka hau ba sai ka samu salama saboda ka san bayin shi bane Allah madaukakin sarki shi yake yi kuma a duk lokacin da kaga Allah ya ma wata wani wata ni'ima wannan yana nuna cewa ba dabarar sa bane ba kuma ba wai yafi ka soyuwa ne a wajen Allah ba Allah madaukakin sarki yana sa abinda muna tunani ni'ima ne arziki da kuɗi da mulki wannan a zahiri na rayuwar dan adam ni'ima ne gare mu kuma gani muke kamar soyayya ce ke sa Allah madaukakin sarki ya bada shi wannan duka ba soyayya bane Allah zai iya baka dukiya alhali kuma baya sanka Allah zai iya baka mulki alhali kuma baya sanka duk wani matsayi Allah zai iya baka alhali kuma baya sanka saboda ya ga yaya ne za ka yi da wannan mulki to bawa a duk lokacin da ya sanya ma kanshi cewa Allah madaukakin sarki shine yake yi to za ya samu salama a rayuwarsa kuma za ya takankance a rayuwarsa kuma wannan yana daga cikin abubuwan da za su hana shi ya yi hasada Ibn al-Qayyim yana faɗa a cikin littafin shi da muka sha faɗa Madarijus Saliki yana cewa al-ujubu afatun tu'mi al-qalba ar-ru'yati fadlillah yana cewa duk mutumin da ya samu wani abun duniya sai yake jiji da kai da wannan abun yana ganin mamakin shi yadda ya tara dukiya cikin dan lokaci kankani yace to wannan yana daga cikin abubuwan da suke makantar da mutum sai ya manta cewa Allah ne yake yi sai idan kice na nan cewa dabarar sa ce ko idan kice na nan cewa iya noman sa ne ko idan kice na nan cewa zafin nema ne ko idan kice na nan mutane wayo ne ba su da shi yasa ba su samu abun ba shi kuma Allah madaukakin sarki ba haka yake abin sa ba Allah yana rarrabawa ne yadda ya ga dama kuma babu wanda yake sai ya tambaye sa dan me yasa aka ba wani ba a ba wani ba yana daga cikin abu na biyar da wa'annan ayoyin da za su koya mana shine bawa da ya zanki cina rayuwa ta lahira ta hanyar rayuwar da Allah ya shimfida ta duniya Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin wa'annan ayoyin yanda ya samar da abincin da muke ci da ciyawowi wanda muke amfanuwa da su da mu da dabbobinmu to yadda kaga za a zo Allah madaukakin sarki ya sabkar da ruwa a zo a samu abinci a girbe ayi kaka ayi mi ake ce mishi a samu damuna ayi kaka a koma ayi rani kuma gonan nan wanda kake da in ka tardo ta ka tardo ta a cike misali idan hatsi ne ka shibka za ka tardo shi komi ya fito idan ka zo ka yanke wannan hatsin aka sissike za ka dawo kuma karan ka hidda idan aka dawo za ka tardo wannan gonar wayan babu komi kai ka ce ba taba shibka ba yanzu da za ka je gonakan gonar da aka yi dame dubu kai ka ce ba a taba yin dame ko ɗaya a ciki ba a yanzu to Allah yana nuna cewa yadda kaga dai wannan abincin ya fito a kwashe a ci kuma sai wata shekara to haka wannan rayuwar ita ma za a zo wata rana ta kare, za a zo wata rana yadda ka girbike wannan abincin, ka zo ka ci ko ka saida ka biya bukatunka, to za a wayi gari kai ma ba kanan, kai ma sai dai a yi labarin cewa yadda za a yi labarin wancan abincin wani ya yi dame kaza a gonar shi bara kaza, haka kai ma za a zanki labarin ka bara nan muke tare da shi. Amma Allah madaukakin sarki ya amshi rayuwarsa. Allah yana cewa kama bada'na awwala khalqin nu'idu, Allah ya ce kamar da yadda muka fara halitta ta farko, to Allah ya ce haka za mu maida shi ya kasance ya mutu. Yadda Allah madaukakin sarki ya faro halitta abinci tiryan tiryan, tun daga sabkar ruwa har budewar ƙasa da tsotsanta da hitowar ciyawar da girbewai da ciyawar da za a fidda duka da karmamin, Allah ya ce yadda kaga wannan yana ƙarewa kamar ba a yi ba, to haka ita ma rayuwa ta ɗan adam za ta ƙarewa. Allah maɗaukakin sarki ya yi a cikin suratul Rum yana cewa fanzur ila athari rahmatillah, Allah yana cewa ka duba ka gani zuwa ga gurabu na rahama Allah, kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha, ta yaya ne Allah yake raya ƙasa bayan cewa ta mutu. Kaga yanzu ƙasa ta rige ta mutu, babu wani wuri da zaka je ka girbi wani abinci daga ci, amma nan da ƴan kwanakai kuma idan Allah ya sabkar ruwa, nan da ƴan watanni sai kaga kuma ko ina abinci ya wadata. To yadda kaga Allah madaukakin sarki yana fitar da wannan tsirran, to haka kai ma Allah yake raya ka, haka kuma yadda shukan nan za ta mutu bayan an girbe, to haka Allah madaukakin sarki za ya karbi rayuwar mutum. Kenan ta hanyar da abubuwan da Allah ya shimfiɗa na rayuwa, ta hanyar kuma za mu gane cewa lalle ita ma duniya za ta ƙare a wajen ran. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar a cikin sunan kinsa, manzo Allah yana cewa akthiru dhikra hadhimil ladhaji al-maut, manzo Allah yana cewa ku zanki yawa tunana wadda take katse ma mutum jin dadin sa, ita ce mutuwa. Duk lokacin da kaga cewa Allah ya wadata ka ta hanyar noma ko ta wata hanya, to yanda kaga abin nan dai da babu shi yazo, to haka wata ran ko ka bar shi ko ya barka, kuma za a koma a wajen Ubangiji, shine wanda za ya yi ma mutane hisabi. Umar ibn al-Khattab da Allah ta kara tabbata a gare shi yana da wata magana mai kyau a ƙarƙashin wannan, wadda al-Imam Al-Baihaqi ya fitar da ita a cikin littafin shi Shu'abul Iman, yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yana cewa ku yi ma kanku hisabi kamun a yi muku hisabi a gobe ranar tashin alkiyama. Shine dan adam ya zanki yadda kasancewa baka yi shibka ba, kuma ba za ka yi tunanin cewa ka girbe wani abu ba, to haka duk abin da baka shibka shi ba a nan duniya akwai wahala, koko ba ma za ka same shi bane a gobe ranar tashin alkiyama. Yadda ka gade waɗanda suka yi noma suna girbewa su nade su sa cikin rumbuna saboda sun yi wahala, to haka a gobe ranar tashin alkiyama kowa za a buɗa masa rumbunsa ne na aikin alkhairi, wanda ya cika rumbunsa da aikin alkhairi sai ya ji daɗi ya hore a rayuwar da ba ta ƙarewa, wanda kuma bai yi wannan ba sai ya tsinci abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. A Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Shakirin yana cewa man akthara dhikra al-maut qalla farhuhu wa qalla hasaduhu, yace duk mutumin da ya cika tunjini akan rayuwa koko akan mutuwa yake cewa qalla farhuhu, wannan mutumin za ka ga cewa jin dadinsa da farin cikinsa yana yin kadan a gidan duniya, yadda aka shimfiɗa masa ni'ima to za ya ga cewa jin dadinsa dan kadan ne, yake cewa wa qalla hasadu, yace kuma duk mutumin da yake tuna lahirarsa za ka ga cewa wannan mutumin babu hasada ko kadan a cikin zuciyarsa, saboda ya san cewa duk abubuwan da Allah ya shimfiɗa na rayuwa abubuwa ne wanda suna karewa, abubuwa ne wanda suna zama tarihi, ko kai ka zama tarihi ko su zama tarihi, don haka babu wani abun da zai sa kama wani hasada ko kai dalilin da zai sa wannan ni'imar tasa ta gushe. Abu na ƙarshe da waɗannan ayoyin suke koya mana shine aiki domin a samu. Kaga Allah madaukakin sarki da ya ga dama waɗannan ayoyin duk ba sai an gaya mana su ba. Allah yana cewa mun sabkar da ruwa daga sama, muka sa ƙasa ta bude sannan ta tsotsuruwan, sannan muka fitar da abincin, Allah ya ce muka fitar da zaitun, muka fitar da icce na dabino, Allah ya ce muka fitar da makiyaya inda dabbobin ku za su ci ciyawa, Allah ya ce sannan kuma muka fitar da abin da yake gonakai ne wanda suna cike da inno wanda suna cike da shukoki to da Allah madaukakin sarki ya ga dama duk ba sai ya gaya mana wannan ba kana ganin tun farkon ayar da muka karanta Allah ya ce anna sababna lalle mu mun kwaranyo ruwa daga sama yace shakakana mun tsaga yace fa ambatna wannan duk yana nuna cewa aiki ne ubangiji yake yi to wannan yana nuna mana cewa babu wani mutum da zai samu abinci dole sai yayi aiki kuma ayoyin suna koya mana cewa dole dan adam ya tashi ya nemi nasa na kansa kada ya zaman toci makwance dan Allah ya ga dama sai ya sabkar da abincin ba sai an yi damuna ba ba sai kun yi noman ba ba sai an girbe ba kawai sai dai ku ga abincin ya zubo a cikin gonakanku ko a kofar gidajenku kuma wannan abu ne mai sauki saboda wasu sun tambaye irin wannan suka ce ma annabi isa hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama mutane annabi isa suka ce wai ubangijinka yana iya ya sauko mana daga abinci daga sama yace musu ittaqullaha in kuntum mu'mini yace ku ji tsoron Allah in dai ku kun kasance masu imani Allah ce to zan sabkar muku daga abincin amma duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ce kuma zan kama sa da kamuna to da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sabkar da abincin ba tare da mun yi aiki ba amma dan Allah ya nuna mana cewa dole dan adam sai ya tashi ya nema ma kansa sai Allah yake cewa mun sabkar da ruwa mun sa kasa ta sha mun fitar da tsirrai mun yi kaza mun yi kaza to wannan yana nuna cewa dan adam shi ma a karan kansa dole ya miƙe domin yayi aiki ya samu abin da zai ci a rayuwarsa kada ka kwanta sai wani ya ci da ka kada ka kwanta idan ka samu matsala sai an yi tuka an yi taro wannan ya bada 20 wannan ya bada 100 ci kwana a warware ma matsalarka kowa ana so ya nemi dukiyarsa matsalarsa sai ya kasance sai abinda baka iyawa ne ci kwana a kama a yi maka amma kar a ce dan abun shikka biyar dan abun shikka biyar dan abinda bai taka kara ya karya ba kai duk in ma takka ta aihu sai an kada karawarwa a dangi domin a sai ma rago domin a sai ma shinkafa domin a sai hatsin da za ta sha kunu to ba a so mai imani ya kasance haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'minul qawi iman mai imani wanda yake da karfi khairun minal mu'minid da'if shi yafi soyuwa da a wajen Allah game da mai imanin da baya da karfi kada ka zaman to rago yadda kowa ya bulke ya tashi ya nema kai ma ka tashi ka nemi naka arzikin na Allah ne ko Allah bai baka arziki ba to zai baka abin da zaka yi rayuwa da shi ba tare da ka kaskantar da kanka a gaban wani ba Allah ya ce walladina jahadu fina Allah ya ce kaga wa'anda suka yi kokari Allah ya ce lanahdiyannahum subulana Allah ya ce tabbas wallahi sai mun hore musu hanyar mu wannan rantsuwa ce Allah madaukakin sarki guda uku a wuri guda Allah ya ce lanahdiyannahum subulana sai mun hore musu hanyar mu kaga aka zo da lamu aka zo da nunun sannan aka zo da abun da yake shadda ce mai karfafa magani to haka kai ma in ka dage kana neman na kanka Allah yayi alƙawalin za ya hore ma hanya Allah madaukakin sarki a cikin suratul jumu'a yana cewa fa idza qudiyatis salatu Allah ya ce idan aka yi da sallah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah Allah ya ce kowa ya tashi ya je ya nema daga cikin falala ta Allah Allah ya ce wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun Allah ya ce kuma ku gode ma Allah tabbas ka ku ambaci Allah sosai la'allakum tuflihun koda ko za ku rabauta kaga sai Allah ya ce fantashiru ku wasu Allah bai ce wani ya zamna ya fada ba Allah bai ce wani ya zamna ya lido ba sai an shi an kawo ko magajin shi ya nemo ko baban shi ya nemo ta kwana ya ce Allah ce wai fantashiru in dai ka kai wurin da zaka nema da karfinka to ka tashi ka nema shi yasa malamai a kalkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ko ne kai ka sabke shi kwana uku ka cira shi yau ka cira shi gobe ka cira shi banda gobe ga ta sai ka ce mai to ba ko ni baci nake dan haka ka tashi mu je kai ma ka samu ko baka iya ba ina kwatamta ma in an samu 40 kana da 20 a cike ko kana da 15 abinda aka tattara aka samu ga wuni da shi zaka ci abinci saboda musulunci bai yarda ba wani ya zamna sai wani ya ci da shi musulunci bai yarda ba wani ya zamna sai ya kasance nauyi ne akan yan uwansa Allah madaukakin sarki a cikin suratul mulk Allah yana cewa huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan Allah shine wanda ya hore muku kasa famshu fi manakibiha Allah ce ku yawo a cikin kwararo kwararanta saqo saqo wa kulu min rizqi Allah ce ku nema daga cikin arzikin da Allah yayi mata yayi muku wa ilaihin nushur kuma a gare shi ne makoma take wannan ayoyi da muka karanta suna nuna ma bawa cewa kada ya zamna ba tare da yana da aikin yi ba ko babu aikin yin ka nema koda in ka fita zaka samu 20 ne to Allah yana nan yana ganin diminiyarka wata ran sai ya saka samu 100 wata ran ya saka samu shikka wata ran ya saka samu abunda ma baka tunani amma dai babu wani mutum da Allah madaukakin sarki zai zanki zuro masa abinci daga sama dole sai kowa ya tashi ya nemi nashi na kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-miqdad yana cewa ma kasaba ar-rajulu kasaban atyaba min amal yadihi manzo Allah yake cewa mutum ba zai samu wani arziki ba wanda yafi dadi wanda yafi tsarkaka arzikin da yafi mutum yayi aiki ya samu da hannunsa wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi manzo Allah ya ce duk abinda mutum ya ciyar a karan kansa wa ahlihi da abinda ka ba matanka ko iyalin gidanka suka ci wa waladihi da abinda ƴaƴanka suka ci wa khadimihi da abinda mai ma hidima yaci manzo Allah ya ce fa huwa sadaqatun wannan sadaka ne dan haka kada ka ji kashin cewa ka sai abinci yara sun ci kada ka danki bai danki baka haushi kana ganin kullun in yazo shago ko ba a samu ko dala ba sai ya ci tuwon 50 ko sai ya ci tuwon 100 kada dan ka danki tunanin matarka katuwar banza ce kake ci da kada ka danki tunanin ɗiyanka sun kai su nema amma kai ke ci da su a duk abinda ka ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ne kuma Allah madaukakin sarki yana rubuta ma mutum lada a karkashin wannan a hadisin da Abu Huraira ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ya doki ya je daji ya samu karmami koko ya sayo itace ya zo ya saida a gari yake cewa to ya faye masa alkhairi da ya zamna yana roƙon mutane ya ce a bashi anan gobe idan an tashi ya koma anan shi gidansa yana ci da shi ne da maula wani ma ba wai da maulan ba yana ci da gidansa ne da kaisara sai ya je ya ce wani ya kare ko wani ai ya sai wuri kaza sai ya kai wani labari kwana idan an tashi a bashi shikka ko 100 ya je ya gyara gidansa wannan musulunci bai yarda da wannan abun ba haka dukkanin annabawa dukkanin su duk da cewa annabawa wasu mutane wanda Allah ya fi so fiye da annabawa kuma da Allah ya ga dama ba ma sai sun ci tuwon kullun za su ji su a koshe amma saboda Allah ya nuna ma falalata a tashi a nema sai ya sanya su dukkanin su ma'aikata ne annabi zakariya ya kasance kafinta ne haka annabi nu lokacin da Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi yace yayi shirganyar ruwa wahayi aka mishi anisna ilfulk cewa kai ka tashi kai jirganyar ruwan da Allah ya ga dama sai ya sa ta sabko daga sama amma dan a nuna ma kima a tashi ayi aiki kima a tashi a nema sai aka ce mai yayi jirganyar da hannun shi Allah ya ce wa yasna'ul fulka kuma lokacin da yake yin ta kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da wasu mutane na mutanen shi suka wuce sai su zanki mai izgili dan haka kai ma a kasuwar ka za a ma izgili dole sai ka kauda kai akan wannan izgilin in kudi ne Allah ya hore ma za a ce kwaya kake saidawa za a ce kudin banza ne gare kudin iska ne gare shi in dan agwako ne ka doka akai abukan ka su za su harama dariya to dole sai amma wannan kai ma sai kai hakuri haka Allah ya sa aka yi ma annabi nu kuma dole haka yayi hakuri haka Dawud alaihi salam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana cewa la ya'kulu illa min amali yadi baya ci sai abinda karfinsa ya nemo masa ko da an ka masa abinci shi baya ci sai dai ya tashi ya je ya yi dako idan ya samu dala 40 ya ba mai hura ta dama mishi ya sha kuma ya kara gaba to haka ake so bawa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koko Allah yana cewa wa ma arsalna min rasulin illa innahu la ya'kulu at-ta'am Allah ce bu ma ayyuko wani manzo ba sai ya kasance yana cin abinci wayam shifin aswaqi kuma yana zuwa kasuwa har mutanen su suna cewa wa mali hadar rasul ya kula ta'ama wayam shifin aswa suna cewa me yasa a ce kai manzo ne kuma kana zuwa kasuwa to haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar kuma sannan abinda ayoyin suke koya mana shine cewa mutum ya danki fita tun da wuri-wuri domin ya nemi arzikinsa shine abinda malamai suke ce ma at-tabkiru fi talabir rizq mutum ya danki fita tun da sahi wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa kasuwa ta yi albarka. Ko da in ka bude shagon babu wanda za ya so wannan sahi akwai albarka a ciki ka bude. To kaga wannan falala ce wadda da yawa daga cikin ƴan kasuwan mu suna barinta. Yanzu a garin nan in ka fito karfe 10 kana son abu ka dauko aiki ka ta yawo shaguna a rihe. Idan ka fito karfe 7 kana neman mai essence tana yiwa sai ka yi zuha baka samu mai essence ba. To kowa ya fito da sahi, wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai albarka a cikin fitowa cin da sahi. A Tariq bin Shihab ya dalla ta ƙara tabbata a gare shi yana daga cikin abinda Ibn Abi Shayba ya kawo a cikin musannaf kinsa, yana cewa kana Abdullah idza sallal fajra, yace Abdullah dan gidan Umar ya kasance idan yayi sallah ta asuba, lam yada ahadan min ahlihi saghiran wala kabiran yutriqu hatta tatlu ash-shams, yake cewa Abdullah dan gidan Umar ya kasance idan yayi sallata asuba to baya bari cikin yaran shi wani ya kwanta, ko an gaje baya barin wani yayi, ko babba ne ko yaro ne zai ta da kowa ayi zamne ana istighfari, ayi zamne ana hailala, ayi zamne ana neman albarkar sahiya. To yana daga cikin abun da yake sa albarka ta sahiya, albarka ta rayuwa, albarka ta nema mutun ya fito cin da sahi. Ko da ku baka seda da sahin ba, idan Allah ya ga duminiyar ka ka sha wahala ka fito cin karfe 8 sai lokacin da mutanen suka hito kuma sai Allah ya sa ka yi cinaki. So nawa mutun zai bude shagon tun sahi wani cinakin sai ana gab da rahe shawo, wani cinakin a wuni bai yiwa bai wuce ayin awa ɗaya ba, kuma zaka ga an samu abin da yake arziki ne wanda yake mai yawa. Ibn Muflih ya kawo wata magana a cikin littafin sa Al-Adabu Shar'iyya, yake cewa wata ran Abdullah ibn Abbas ya ga wani dan shi yana kwana bayan an yi sallar asuba, sai yake ce mishi kum, yace tashi, atanamu fi sa'ati allati tuqassamu fiha al-arzaq, yake ce ma dan shi ka tashi dan me zaka zan yi kwana bayan sallar asuba, a lokacin da lokacin nan ne Allah yake raba arziki, a lokacin da lokacin nan ne Allah yake kakkasawa, kai kuma lokacin kana kwana sai a kasa ba tare da kai ba. Malamai suka ce saboda wannan lokacin shar'an wa urfan hatta ma rayuwa ta yau da gobe ta nuna cewa fitowa tun da safe akwai albarka a ciki, kuma ka tambayi masu fitowa tun da safe su suna ganin hasken wannan a rayuwarsu. Ko dalibin ilimi ne kai, ko dan kasuwa ne kai, ko ma'aikaci ne kai, kowa idan yana fitowa a tun da safe to yana ganin albarka ta wannan fitowar da yake yi tun da safe. Kuma a nan lokacin mu ya kawo abunda muka faɗa na daidai, Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abunda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.